‘yan ƙasa da hukuma.
Ka ja haka cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushe ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kari zan gabatar.
Ana Abubakar Francis Obara nan wurin ana kashe Igbo ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yammuranmu.
Duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika, wani lokaci in ga ma 'yan sanda suka zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya mu mu dauka.
‘Yan kabilar Igbo da ke kudu maso gabashin Najeriya da Hausawa mazauna yankin ne ke korafi kan sauye haƙƙin su na tsaron lafiya da dukiyar su. Wannan shine batun mu na yau a dakace.
Barki ta gaba da fita, Allah wadara mai karota da waɗanda su ce da jahota, haka nan da waɗanda ka kahota.
Asare batun tabarbarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗaukar salo daban-daban. Wannan dai wani ƙalubale ne da ya daɗe yana tauye haƙƙi da ‘yanci ‘yan ƙasar, kama daga fuskar walwala zuwa tattalin arziki da kuma zamantakewa tsakanin al’ummar sassan ƙasar. Yadda tarzomar ‘yan ƙungiyar IPOF waɗanda ke rajin ɓallewa daga Najeriya ke hallaka rayuka da dukiyoyin ‘yan arewa waɗanda ke zama a can, ko kuma suke fatauci tsakanin ɓangaren arewa zuwa kudanci. Hausawa dai sun ɗauki lokaci suna kokawa akan hakan, kuma masu nazarin yau da kullum a fuskar tsaro sun daɗe su ma suna zargin mahukuntan yankin da yin riƙon takainar kaci game da lamarin. Sai dai a yanzu haka su ma ɗan ƙabilar Igbo sun fara kokawa game da wannan aika-aika ta ‘yan ƙungiyar IPOF. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya haɗa mana.
Ƙungiyar ta IPOF ta fito da wani sabon salo na kashe mutum daga bisani kuma a cire masa kai bayan an sace shi da kuma biyan kuɗin fansa a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Gama abinda 'yan ƙabilar ta Igbo ke cewa dangane da hali da suka shiga. Wannan yana cewa ne muna cike da taɗuwa matuƙa yayin da kashe-kashe suka ƙaru da rashin tsaro da ke addabanmu a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su ƙara tabbatar da tsaro da cewa an ɗauki matakan da suka kamata domin kare jama'a da ɗimbin dukiyoyinmu. Sannan kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bada kafar tattaunawa da 'yan bindigar IPOF domin lalaba mafita. Shi kuwa wani 'yan ƙabilar ta Igbo da ke yankin Kolu wanda ya sha fama da tashe-tashen hankula ya ce.
Ana Abubakar Francis Obara daga jihar Kudu na Najeriya. A Najeriya yanzu ana kashe-kashe, amma batun wannan da ake yi a ɓangaren kudu nan wurin ana kashe Igbo ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yammuranmu. Kasan mu duka da Igbon da Hausawa ba so muke ba, duk abubuwan nan da yake faruwa.
Su ma 'yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na cidani a yankin na kudu maso gabashin ƙasar na ci gaba da bayyana zaman zindimi da suka shiga sakamakon tsanantar har-haren 'yan bindigar ƙungiyar ta IPOF.
Turana Alhaji Garba Haruna, sarkin Hausawa Oka, Anambra State.
Duk abin da ya faru kafin mu ɗauki gawa sai mun aika, wani lokaci in ga ma 'yan sanda suka zuwa, wani lokaci kuma su zo su taya mu mu ɗauka. Wani lungun ka 'yan sanda ma ba za su ji ba gaskiya. Dole yake sa mu yi yunƙuri mu ɗauki gawa mu kai matsuwa da sai bayan kwana uku mu je mu ɗauko ta.
Turana Ibrahim Abdulkadir Angalin. Abin da zan tabbatar muka cewa a ƙauyuka har yanzu akwai fargaba saboda mutanenmu da dama waɗanda suka dawo nan cikin gari don suka fita ƙauye suna jin zaman zulmi kowane lokaci.
A baya dai wasu gwamnoni a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa duka hare-haren da ake kaiwa ba ƙungiyar IPOF ke kai su ba a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Musa Emmanuel Kanu ƙane ne ga Nnamdi Kanu shugaban kungiyar ta IPOP yace,
give me one reason why I should kill you. Now look at what is happening in other states. We didn't even know the agents. We didn't obtain the agents. We have military checkpoints everywhere.
Yana cewa ne gwamnonin Anambra da Imo, wato Chukwuma Salladu da kuma Sanata Hope Odizuma na jihar Imo. To a baya sun bayyana cewa duka har-haren da ake kaiwa a yankin na kudu maso gabashin Najeriya ba ƴan kungiyar IPOP ke kai su ba, kuma ina son in shaida maka cewa ya za a yi jama'a su zo yankin mu kuma mu halaka su, waɗanda yake mun san suna neman abinci ne. San wannan bai dace ba, sannan kuma bari ka duba ka ga abin da ke faruwa a yankin Okigwe da ke jihar ta Imo, inda aka zuba dimbin shingaye na sojoji daban-daban, kuma garkuwa da mutane da sata mutane da rana tsaka, da kuma sha'anin tsaro sai ci gaba da gallabar jama'a yake bai tsaya ba. Ya kamata mu gyara kanmu. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ce a tsaye take a koda yaushe domin tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. CSD Geoffrey Obunia shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra.
There is an operation going on to get arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Anambra yayin da ta lura da cewa akwai sarkakiya musamman ta bangaren tsaro da tashi-tashin hankula na 'yan bindigar kungiyar IPOP, ya sa ta ɗauki wani mataki bayan gudanar da wani taro na musamman da jami'an tsaro musamman na haɗin gwiwa. Muka baza ɗimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar domin dai tabbatar da an kamo ɓata gari tare da gurfanar da su a gaban kuliya.
Har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi-koke na sakamura ya zamanto da ne mai zama. Bisa sabo gare kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran kama talakawa ba wani mai rama ba ta hasha zama.
Haka kuma a gefe ɗaya wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokin sana'ar dabbobi a jihohi biyar na yankin da suka hada da jihar Anambra da Imo da Ebonyi da kuma Imo sun bayyana cewa suna cikin matukar fargaba, kuma sun rage kai dabbobi a yankin na kudu maso gabashin kasar sakamakon gagarin 'yan bindigar IPOP. Ga ma abin da suke cewa.
Muna na jira da su jiki shugaban mai tsalla na kudu maso gabashin Najeriya. Wato a gaskiya barazanar tsaro ya sa bana kamar yadda aka saba kowane shekara ana zuwa da sami da yawa har ma ana competition a tsakanin ma har kuɗin da saba, amma bana gaskiya wannan barazanar tsaro ya sa mutane da yawa sun tsorata da zuwa su kai dukiyar su a gurin. A gaskiya ba shanu sosai saboda wannan barazana. Gaskiya abun ya tada hankalin mutane shi ya sa kaga mutumin da yau ka ga ya faru da wannan gobe ya faru da wancan kaga dole ne Usman Kalli ya tashi.
Sunana Ibrahim Jidda Chairman kasuwan shanu na Aba. Da a sati daya mukan samu shanu mota 50 mota 40, amma a yanzu haka saboda rikin tsaro da sauran da irin fargaba da suke ciki ko da yaushe muna cikin fargaba ganin yadda kasan take ciki ta wannan bangare.
Masu sharhi akan harkokin yau da kullum sun suka fara tsokaci dangane da rashin tsaro da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar da kuma lalabo mafita. Dr. Garu Gwalalo wani masanin harkar tsaro ne a kasar ya ce,
to ai ka san su wannan gwamnati ne, in ka ji an cewa su bandi su anan ne ko an ce Fulani Herdsmen ta nan ne, amma su wannan gwamnati ne sun kace banza su ba a kiran su ai, to ko sit at home din mana wanda dokar da za a bayar ce ka zauna a gida kada ka fita kasuwa kuma su zauna, kuma gwamnoni suna nan kuma yan kasuwan suna nan, wannan ma kun yarda da su kenan. In dai ba ku yarda da su ba tunda mu ga mutane za su iya su kashe ka su kashe ni, me yasa za ka jira ka yarda da dokar su dan da zai baka doka ka yarda?
To fatan mu dai shine hukumomi su dauki matakan murkushe wannan matsala domin baiwa ƴan ƙasa haƙƙi da ƴancin su da dokokin ƙasar suka shata musu. Masu tsare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lamiɗo Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka, ke cewa huta lafiya. wassalamu alaikum.
A dare ka akwai wasu hanyoyi da suke karbo kuruti da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta su hana su daga gaggawa